Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisle muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 13 ga watan Afrilun shekarar 2020. Abu kuji abubuwan da muke tafi da su ga Aisha da kanin labaran duniya.
A jiya Lahadi, wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci yayi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yuwuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum. An sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shu'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. Bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya, China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan Afirka a birnin Gwangju da ke kudancin ƙasar, biyo bayan zargin da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar coronavirus.
Kan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da bin umarnin zama a gida domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, wa wani irin hali mabiya addinin Krista suka yi bukukuwan Easter?
Domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan yanayin da muka samu kanmu, duk wanda yake da bukata ya gaya musu. Churches mu ta taimaka sosai.
To ana samun ƙarin haske dangane da wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta, waɗanda suka nuna ana cin zarafin 'yan Najeriya a ƙasar China.
Wasu 'yan Afirka sun yi ba da haɗin kan abin da gwamnatin China take so ta yi, ta ga cewa ta tattare su waye suke da wannan cutar, waye ba shi da ita domin su magance ta kamar yadda suka magance ta ga 'yan ƙasarsu.
Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin ƙarin matakin da hukumomin ƙasar ke ɗauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Baya ga haka, Sarfilu Hashim Gumel zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
A jiya Lahadi, wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci yayi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yuwuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum ran 1 ga watan Mayu, kamar yadda shugaba Donald Trump yake kokarin yi. Fauci, wanda ya fada wa gidan talabijin na CNN cewa sake farfado da hada-hadar kasuwancin Amurka ba zai yiwu ba nan take, yayin da umarnin gwamnati na bayar da tazara tsakanin jama'a don kare kai ke kawo ƙarshe ranar 30 ga watan Mayu yana sa ran akalla ta wasu hanyoyin ƙasar ka iya komawa gudanar da ayyukan yau da kullum a watan gobe. To amma ya ce hakan zai danganta ne ga yanayin kowane wuri a ƙasar. An sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shu'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. To amma ba zai koma bakin aiki nan take ba, a cewar wata sanarwa daga ofishin Prime Minister. Sanarwar ta ƙara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa da ke wajen gari. Johnson ya kwanta asibitin St. Thomas ne da ke London na tsawon mako guda, bayan kwana 10 da gano cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. Bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya, China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan Afirka a birnin Gwangju da ke kudancin ƙasar, biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona. Tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci. 'Yan Afirka da ke wannan birni, wanda cibiyar masana'antu ne wanda yake ɗauke da mutum miliyan 15, sun faɗi cewa ana musu mummunan zato, ana fitar da su daga gidajen haya ƙarfi da yaji, ana killace su ba bisa ƙa'ida ba, kuma akan turske su, ana musu gwajin cutar coronavirus, musamman tun bayan da ƙasar China ta tashi haikan wajen hana shigowa da cutuka daga waje. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta nuna ɓacin ranta ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta yi kira ga Beijing ta gyara kurakuranta. A nata bangaren, kasar Amurka ta soki wannan hali wanda ta kira na kyamar baki da hukumomin China ke nuna wa 'yan Afirka.
A gaida Aishatu za kuma ta sake dawowa da karashin labaran nan gaba kadan. To yayin da ake ci gaba da bukukuwan Easter a sassan duniya, a wasu yankunan Najeriya mabiya addinin Krista na bukukuwan ne a wani yanayi na zaman gida, bayan da hukumomi suka saka dokar hana fita domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Daga jisga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Easter lokaci ne da mabiya addinin Krista ke tunawa da mutuwa da tashin Isa Almasihu yadda suka yi imani. A bana, miliyoyin mabiya addinin Krista sun gudanar da sujada da addu'o'insu a cikin gidajensu sabanin zuwa majami'u da ake yi saboda takaita yaduwar cutar coronavirus. Duk da shike batun killace kai saboda datse yaduwar cutar coronavirus ya dakatar da ziyara da sauran hidimomi da masu bin Yesu Almasihu ke yi. Wasu da na tauna da su sun shaida mun cewa bai zame musu da damuwa ba saboda sun gudanar da sujada inda suka samu kansu.
Uwar gida Tabitha Kamji, wannan lokacin ne muna tuna da mutuwa da tashiwan Yesu Kristi mai cetonmu wanda ya kawo salama ga mu mutane. Wannan lokacin bisa ga zaman rayuwarmu, mu zama masu shiri, mu zama masu hikima, kuma mu zama masu ladabi. Government ya ce kar mu fita. Maganan littafi ya koyar da mu cewa mu zama masu ladabi ga wanda suke shugabaninmu.
Sunana Samania Jerry Yalwa. Na sani cewa iyayena sun koyar da ni cewa wannan kaunan shine babban abu wanda ya kamata Krista yayi kuma yana yi. Domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan yanayin da muka samu kanmu, duk wanda yake da bukata ya gaya musu. Church mu ta taimaka sosai, wadan sun fada har kuma mun tarikin din su zuwa church din har sun je sun samu, kuma suna murna suna farin ciki. So gaskiya bamu samu shi da sauki ba, amma saboda yanda muna da kauna ma juna, wannan ya taimaka kware da gaske.
Mafi yawan majami'u sun gudanar da sujadar Easter ta kafofin sadarwa ta zamani, yayin da limamai ke yin kira wa jama'a da su bi dokokin da hukumomi suka gindaya don kare kansu daga cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a Najeriya. Duk da shike ana samun waɗanda suka samu waraka daga cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aishatu da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Lahadi ne Kiristoci a fadin duniya suka shiga bikin Easter. Bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19. Da yawansu maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin birananta, kuma ta tanaji dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus, duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa. Mutum 19 ne kuma mutum 2 ne suka mutu. Amma jami'an gwamnati da ke fama da matsalar tattalin arzikin kasa da kuma karancin kayan aiki na ta kokarin daukar matakan kandagarki game da cutar. Gwamnatin rukon kwarya da ta karbi mulki shekara guda da hambare shugaba Umar Al-Bashir ta kafa dokar hana fita na sa'o'i 12, ta rufe makarantu, jami'o'i da club da kuma hana taruwa na mutane da yawa. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC da masu alaka da ita sun cimma wata yarjejeniya a jiya Lahadi, inda suka amince su rage yawan man fetur da ake sarrafawa a duniya daga ganga miliyan 9.7 tun daga 1 ga watan Mayu domin daga darajar farashin wanda ya yi kasa sanadiyar annobar cutar coronavirus. Wannan yarjejeniya an cimma ne a tsakanin kasashe 23 da suka tattauna a taron da suka yi ta yanar gizo 'yan sa'o'i kafin fara makon kasuwancin mai a duniya. Darajar farashin danyen mai na Brent ya fadi zuwa dala 30 a watan da ya gabata, inda ya jefa kasuwar man Amurka Shell cikin wani hali tare da kasafin kudin kasashen da suka dogara kan kudin man.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To a Najeriya, inda Majalisar Wakilai ta gayyaci jakadan kasar China da ke Najeriya don yayi karin haske dangane da wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna yadda ake cin zarafin 'yan Najeriya a kasar Sin. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi wani ɗan Najeriya da ke zaune a ƙasar ta China, Alhaji Nasir Abubakar, inda ya mai ƙarin bayani kan abin da ke faruwa.
Abin da yake faruwa, akwai wani hotel ne da ake kira Yuyan, yana nan bayan Dongyu Hotel a nan Lujinlu a Gwanzo. A nan ne a ga wasu waɗanda ake ganin suna da wannan, kuma su ne wannan inyamara. To sai suka gudu. Guduwar da suka yi shi ne su kuma gwamnatin China take tunani kamar ta Gwanzo da Fosan. Tara ba ta san cewa yanzu ka ga wani ɗan Afirka ne ya yi wannan abin, kuma da wa za su yi mu'amala da wani. To wannan sai ya sa aka yi quarantine ɗan kowane ɗan wani foreigner wanda ba ɗan China ba. In ma kana auren 'yar China za a ɗauko ka za a kai ka ga hotel ɗinka. To haka aka yi musu, kuma za a baka abinci da safe da ranar da daddare da fruit. Kullum za a zo sau uku a gwada temperature, ka ɗauki test ɗin da za a yi da sauransu. Wasu 'yan African sun ki ba da haɗin kan abin da gwamnatin China take so ta yi, ta ga cewa ta tattare su waye suke da wannan cutar, waye ba shi da ita, domin su magance ta kamar yadda suka magance ta ga 'yan ƙasarsu. To wannan shi yasa sai aka, duk in mutum zai je ya hau bus ko zai sai wani abu sai a hana shi, sai a ke sayar masa. To wannan in yai mutum dole da kanshi zai kai kanshi. Su kuma waɗannan abin da na san cewa mafiyance inyamurai ba su da passport. Za ka gama shi wannan consular general ɗin ya je yana cewa ina 'yan Najeriya ka gansu suna da yawa, amma passport uku kawai ya karɓa daga hannun su authority ɗin. Dalili saboda da yawansu ba su da passport da suke zaune a China.
Saboda haka wanda ke da passport kuma ya ba da haɗin kai ba matsala kenan.
Hotel za a kai fa mutum a ajiye shi, a baka abinci da safe da rana da daddare, ana murintin mutum kwana 10. Dalilin waɗannan waɗanda ba su da passport ɗin, suka je za a je hotel ina passport ɗin, babu aiki, tunda dole sai an yi rijistar mutum a hotel na cewa wane ne ɗan ƙasa kaza ga passport ɗin shi. In aka yi haka an gane cewa wane da wane ba su da passport, to kaga dole a tattara su a dada su gida.
Alhaji Nasir Abubakar kenan, waɗannan Najeriya da ke zaune a ƙasar China. A Najeriya har ila yau, alƙaluman waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus na ci gaba da ƙaruwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana.
Rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke daƙile cutuka masu yaduwa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa an samu ƙarin mutane 5 masu ɗauke da wannan cuta a Najeriya, da adadin masu ɗauke da cutar ya tashi daga 318 zuwa 323. Jihohin da aka samu sabbin masu ɗauke da cutar da sun haɗa da jihar Lagos, inda aka samu mutum 2, sai Kwara mutum 2, da kuma Katsina aka samu mutum 1. Yanzu haka dai sabon ƙididdiga da cibiyar ta fitar ya nuna cewa kimanin mutane 5,000 ne aka gwada su domin tantance su ko suna ɗauke da wannan cuta, yadda aka tabbatar da 323 daga cikinsu an sallame 85 da suka warke, sai kuma guda 10 da suka rasu. Jihar Lagos dai har yanzu ita ce kan gaba cikin jihohin da tafi yawan masu ɗauke da wannan cuta, inda take da mutane 176, sai birnin Abuja mai 56, sai jihar Oshun mai 20, a yanda jihar Edo ke da mutane 12, sai jihar Oyo da ke da 11, a yanda jihar Ogun ke da mutane 7, jihar Bauchi yana da mutane 6 tare da jihar Kaduna, a yanda jihar Akwa Ibom da Katsina kuma ke da mutane 5. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da dokar ta bacin da gwamnatin kasar ta kafa a fannin kiwon lafiya, wacce ta fara aiki a jiya Lahadi 12 ga watan Afrilu zuwa 11 ga watan Yuli, a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. Cutar da tuni ta rabe mutum 500 tare da halaka wasu 11 daga cikinsu a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Dan majalisar dokokin ƙasa Idrisa Maitaji ya yi wa wakilinmu Sulaiman Mun Barma ƙarin bayani kan wannan doka.
Kwanakin bayan ka tunani, shugaban ƙasa ya ɗauki ƙuduri wanda ya ce za a ita dirijan sanitaire.
Na'am, dokar ta ɓace kenan a fannin kiwon lafiya.
Wala da kenan, duk abin da ya faɗi a wannan lokaci wanda bai kamata a yi ba, dama kwana 15 ne an kai karshen shi. Idan duk da mun koma zaman majalisa ala tilas sai an yi shi a huskar doka. Shine yanzu mun ka mai da shi ya zan aya ta doka ya zan dindindin a cikin kasar Niger duka a tsawon wata uku.
Wannan na nufin kenan harkar nan ta annobar corona virus ta tsananta kenan.
Kadiba gani lokacin da mun ka fara wata wancan mutum guda ne an ka samu. Yau gashi kamar akai tsawon wata guda an kai mutum 448 kenan muna ganin abin ƙara yaduwa na shike yi. Nun da shina ƙara yaduwa kenan gwamnati dauki matakin ne na kariya.
Talakawa da dama na ganin wannan doka da aka kafa ta dokar ta ɓaci ita dushen su na nunin gwamnati ta kudiri aniyar hana wa jama'a zirga-zirga ko kai da kawo daga wannan gari zuwa wancan ko kuma daga wannan unguwa zuwa wancan.
Wannan ciwo ka dame mu ba Niger an ka same shi ba kawo shi na an kai kenan ana ganin inda duk an kafe ana tsaya ana hulɗa da mutane ko da nan yammai mutane sai ka stay zander ko da mutane su tsaye wani wuri ana ganin mutane da ke ta za su kawo nan ciwo na ku kenan dole a yi takatsantsan a dalilin da kamata a yi wannan abu a samu a rike shi kada a samu shi a cikin kasar Niger duk gaba daya.
Wato ta wani bangare dokar na nufin kamar za a taɓa ƴancin walwalar jama'a?
Ana kiyaye da abinda droit de l'homme ce ana kiyaye da shi ba takura ma ɗan ƙasa ne ba.
Dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Idrisa Maidaji kenan. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai kamo kashi na karshe na wannan karo game da batun da kaddamar fili tsakanin ƴaƴan marigayi Inuwa Adamu da Awal Jatau. Mu kuma zauna zaman jiran kammala binciken da hukumar EFCC take yi kan batun. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Gumel. Idan watakila wasu daga cikin masu sauraro yau suka fara sauraron shirin, muna kan batun gadon wani dan kasuwa ne mariga Alhaji Inuwa Adamu, wanda ya bada jingina kadarorinsa ciki har da wani fili da ke unguwar Sabuwar GRA a Bauchi. Tun farko dai bayan rasuwarsa, bankin First Bank da marigayi Inuwa Adamu ya bada jingina da amsar lamani. Ya kira iyalan marigayin inda ya damka musu takardun kadarorin da suka hada da wannan fili da ake takaddama a kai. Bayanin da iyalan marigayin suka baiwa ciki da gaskiya shine bankin ya ce gabanin rasuwar marigayin ya biya lamanin don haka kadarorin sun zama na gado. Masu neman gadon sun garzaya Bauchi daga Gombe inda suka gano har ma an gini a filin wanda hakan ya jawo doguwar takaddama da kuma neman sasantawa da wanda ya gini a filin wato Awal Jatau wanda shi ma ya bayyana wannan fili shaidunsa na mallakar filin ta hanyar da ta kamata. Lamarin da ya kai ga marayin shigar da korafi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC wanda da yardar Allah a yau za mu ji halin da ake ciki game da batun binciken da hukumar ke gudanarwa. A makon da ya gabata mun kawo muku martanin fitaccen dan siyasan nan na jihar Bauchi Awal Jatau wanda ya zargin ma ba mamaki abokan hamayyar siyasa ne ke neman amfani da magadan wajen bata masa suna da ya dade yana ginawa. Ya kuma tabbatar da cewa hukumar EFCC ta neme shi kan batun inda har ya dauki shaidunsa na mallakar filin ya je aka yi zama da dukkan bangarorin. Bayan da muka ji ta bakin Awal Jatau wakilinmu Abdulhamid Muhammad ya jiyo mana ta bakin jami'in hulɗar jama'a na hukumar EFCC reshen jihar Gombe wanda za ku ji kamar haka.
Sunana Bello Bajoga jami'in hulɗar jama'a na hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC shiyar Gombe. To lallai muna sani da batun wannan fili akwai korafi da muka samu na bangaren su masu kara da hannun lauyan su sun rubuto mana kuma tuni jami'an mu ba su yi kasa guyo ba suka fara daukan matakin da ya dace a wancan lokaci har zuwa yanzu kuma akai ake an yi abin da ya dace wanda su bangaren wanda suka yi kara suna sane da irin kokarin da ita hukumar mu ta yi na gayyato waɗanda duk abin ya shine abinda
su
yake faruwa
a magadan nan korafi akan me suke yi akan wannan korafi nasu
to kamar yadda ka fadi shine na to in ka tunanta an tarkice kuma ko sabani ko korafi zai zamto wani abu ne tsakanin mutan bangare guda biyu kuma su kara da wanda ake kara wanda mu kuma a hukumar ya fito nan ba bakon abu bane mun saba ganin cases irin waɗannan wannan karamin ma case ne kuma kwatanta da irin cases din da muke gani na koshi bangaren abin da shafi lai musamman a nan yankin Gombe da Bauchi wanda hukumar mu karkashin jagorancin shi shugaban shi a din Mr. Michael Rodgers karkashin jagorancin shugaban ta na riko na kasa Malam Ibrahim Mustafa Mabu bangare ne wanda muka ba da karfi muka ba da azama don ganin irin cases din da ke faruwa a bangaren abin da shafi a rigido na abin da shafi lai a yankin Gombe da Bauchi to sun kawo matsala ne kara ne akan abin da shafi fili kuma kamar yadda na gaya maka in dai kara ne to zai zamto akwai mai kara akwai wanda ake kara kuma dukkan su mun kira su mun ji bahasin su kuma mun saurare su muna nan muna tattara bayanai insha Allah za mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace
kama bangaren su masu kasa da safiyo na jihar Bauchi kaman su wane ne suka bayyana a gaban ku
eh ba ma so mu wato duk abin da ce ake abin da yake na bincike idan ba da ba don ku dan jarida wace nan al'umma bane wanda wata kila kafin yau kun yi magana da wasu kar a ji shi wata bangaren mu a ji an ne mai ma mun magana ba da ba za mu yi magana ba amma saboda kima wannan gidan radio da irin sakon da yake isa mu al'umma shi yasa muka yi magana amma abin da ke son ga muka Abdulwahab ba komai bane abin da yake karkashin bincike muke magana domin wata maganar wata rana takan kawo tsaiko a irin binciken da muke yi haka idan muka gama lokacin da sauran al'umma za su ji za mu sanar don kai ka sani a lokuta da yawa mukan ba da press release akan abubuwa da yawa kuma kai ma in abu ya wuce maka duhu a abin da ya shafi hukumar mu a gidan radio ku kuna bincike muna gaya muka amma wannan karon ba na son ambaci sunan wane da wane cewa su muka yi gayyata akan abin da ya shafi amma in lokaci yayi za mu sanar insha Allah amma dai ina mai tabbatar maka su wanda suka yi kara sun san irin mutanen da aka gayyata
to wannan batu kusan da a ce an yi kokarin a sasanta su ta hanyar lalama ba tare da an kai ga hukuma ba wanda su kuma hukumar ku ta so ta yi wannan haka ne
eh ai shi da mun kisa in yazo a irin wannan yanayi kaga tukunna kamar yadda kace ka ce filin magada kenan in filin magada ne asalin wanda ya gaji fili asalin mai fili kenan kaga yaro to mafiyancin abin yazo da irin wadannan ne ta din sometimes akwai room da ake bayarwa na ayi sasanci din ana yi ba ba kuma bane mu ma hukuma muna yi ba hukumar mu kan yi irin wannan ya kama akwai abin da kuma in bai kama ba za a yi hakan ba mu kaidan mu mu yi bincike idan muka bincike muna da inda muke kaiwa gaba wanda in ta ga ya dace na sai sasanci ita ba to ko magana gaban kotu take wata rana kan yi sasanci a wajen kotu ka san ko mata kai sai ka kai tara wata rana ishin biyu ko zaka ci a ce an maka biyu ko ku je ku sasanta in bai wata nan ku dawo gaban kotu to wannan ba bakon abu bane in haka ma ya kasance din akwai wannan kofar
ganin dai cewar ba ku kammala gudanar da bincike ba kamar yadda ka faɗa kenan yanzu ina abin ya tsaya
eh muna nan muna kan bincike yana nan yana matakin bincike amma bincike yayi nisan da insha Allah muna dauda kammala shi kuma muna kammala shi za mu yi abin da ya dace insha Allah so sun san irin namijin kokarin da aka yi kuma haka bada na gaya maka ba komai bane za mu fito mu gaya wa mutane cewa gashi nan ga matakin da inda aka fito ga inda ake ba komai bane saboda wani abin in ka kawo zai kawo maka kafar angulu a cikin yadda kake binciken ka amma mu hukuma ce wadda muke wakiltar kasa da yan kasa za mu yi adalci ya daina gwargwado za mu bi haƙƙin mai haƙƙi duk wanda yake da korafi kuma za mu saurare shi kamar yadda doka ta tanada kamar yadda ta ba mu dama wannan shine abin da nake son ba tabbatar wa masu sauraro da waɗanda suke da ainihin koke ko korafi game da shi wannan kara
to daga karshe to ina shawaranka akan wannan al'amari har ya zuwa ga lokacin da za ku yanke hukunci a kai
shawara shine a kara hakuri kamar yadda aka yi illa iyaka dai mutum ya kawo mutum shi ya kawo karan shi da sun yi hakuri ma ba su je suka same ku ba akan wannan magana duk da ba tsoron ba mu wani abin da muke kofewa komai mu kai muka yi kamar da na ga maka wata rana muna cikin ke kuma kuna cikin zaman ku kuɗin jarida muka kira ku sai ku zo ku sheda wani abu saboda an zo gaban ne to bamu da wani tsoron kowa ba ma jin shakkan komai mu hukuma ce mai aiki akan doka amma da duk in ce duka an ce dan da na sani baya girma da ma ba su kai ga yin haka din ba wata kila nan gaba kaɗan inda sun kara hakuri da mun kai ga kammala wannan kesin insha Allah amma ina mai tabbatarwa cewa kowa cewa insha Allah za mu yi adalci kamar da aiki yake amana a hannunmu bisa doka in Allah da za mu yi adalcin da ya kamata mu yi akan kowa ba tare da duba wane wane bane ba tare da sani ko sabo ba wannan shine taken mu zero tolerance wannan shine abin da shugabanmu na kasa yake ikirarin kuma kowa san shi san akan haka ya san shi akan haka aka san hukuma akan haka muka ginu akan haka doka ta bamu dama idan mun tashin aikin mu babu sani babu sabo wannan shine abin da nake so in ba su shawari kuma in tabbatar musu
masu iya magana dai na cewa hakuri maganin zaman duniya saboda haka zamu yi hakuri mu jingina wannan batu a yau domin barin hukumar EFCC ta kammala binciken ta sannan mu sake dawowa domin sanar da ku masu sauraro sakamakon binciken da kuma hukuncin da hukumar ta yanke godiya ta musamman ga dukkan bangarorin da suka bada hadin kai ga wannan shiri yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku Abdulwahab Muhammad da Nasiru Adamu Elhikaya ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya
ba gai da Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma ga labarai a takeice
a jiya Lahadi wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci yayi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullun ran 1 ga watan Mayu kamar yadda shugaba Donald Trump yake kokarin yi an sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shu'umar cutar nan ta coronavirus a dakin kula da masu tsananin ciwo to amma ba zai koma bakin aiki nan take ba a cewar wata sanarwa daga ofishin Prime Minister sanarwar ta kara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa dake wajen gari bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take daukar ƴan Afrika a birnin Gwangju dake kudancin kasar biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci a jiya Lahadi ne kristoci a fadin duniya suka shiga bikin Easter bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19 da yawan su maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin birananta kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa.
Wasu aro baki da abin da ya soka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Chiba Hero Dedene da ya haɗa shirin. Ni Muhammad Lalo ne ke cewa ku kasance lafiya.
Bonjour au micro Idriss.